To masu saurare, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da numar da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samu mu alfa rido kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 13 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga garin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Ɗan kasar Mali sun yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An ci gaba da yin aron gwamnati jefi-jefi a jiya Lahadi a domin mame birnin Ghazni dake kudu maso gabashin kasar Afghanistan. Kasashen Rasha da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin tekun Caspian.
Kanin labarin kenan. To ko me yasa sojoji suka yi zanga-zanga har da harbe-harbe a kusa da filin jirgin saman Maiduguri?
Ga wani mejo da wani laftanar kwanan ya zo suka shigo wai mu tattara kayanmu jini za mu koma farfe za su zo na anan wata. Aka ce a mun yi shekara uku ku sake tura mu gaban mu don mu sake wani sabon zama.
Za a ji yadda cuwacuwar tikiti ke yawan haddasa tashin hankali a tashar jirgin kasa ta rigasar Kaduna.
To ko ka fitar da ni, kai ba namiji bane, kai namiji ne, ka zo ka fitar da ni.
To wasu na ganin maganin rikicin cuwacuwar sayar da tikitin shine
a maida shi harkar digital online, yanda in ma kana daga gida ne zaka iya booking ka siya.
Za kuma a ji yadda hukumar raya kasashe ta Amurka ke ba da himma a Niger. Sarfilu Hashim Gumul kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Arangamomi jefi-jefi sun ci gaba da faruwa jiya Lahadi kwana uku a jere kenan domin mame birnin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan, a yayin da aka samu ikirarin da suka sabawa juna akan ko gwamnati ce ko kuma 'yan Taliban ne ke iko da muhimman wurare. Hafsan sojojin kasar General Muhammad Sharaf Yaftal ya fadawa wani taron 'yan jarida jiya Lahadi a birnin Kabul cewa sojoji suna mai da martanin fatattakar 'yan Taliban daga birnin. General Yaftal ya ce sojoji ke iko da muhimman wurare a Ghazni, ciki har da ofishin gwamnan lardin da headquarter 'yan sanda da gidan yari da kuma ofishin hukumar leken asirin kasar. Jami'an asibiti da mazauna birnin da ke arcewa sun faɗa wa 'yan jarida cewa an kai fiye da gawakin sojoji da 'yan sandan Afghanistan 100 asibiti, kuma asibiti na ƙarancin wuraren adana gawaki. Jiya Lahadi a gafarce ne. Masu zanga-zangar ƙin jinin nuna bambanci sun fi masu zanga-zangar ganin ƙasar Turawa zalla da suka yi gangami daura da fadar Amurka ta White House jiya Lahadi, a yayin da 'yan sanda suka raba tsakaninsu. 'Yan sanda sun keɓe wurin da babu wanda zai shiga a dandalin Lafayette a nan birnin Washington DC domin na ƙoƙarin maimaitawar abin da ya faru wajen zanga-zangar da 'yan rayun Nazi suka yi a bara a garin Charlottesville, jihar Virginia, da ta buge da ta zama tarzoma. A wani an zargi wani da ya ce shi mai ra'ayin Nazi ne da laifin bi ta kan wata mai zanga-zanga Haitha Heya, 'yar shekara 32 da haihuwa da mota ya kashe ta. Yawancin fushin masu zanga-zangar na jiya Lahadi sun bayyana ne cikin kururutawa da alamun da suka auna 'yan kalila na 'yan wariyar da suka fito gangami. Gangamin da waɗanda suka shirya suka kira gangamin ƙwato 'yancin jar fata ko kuma Turawa. Yawancin Turawan da suka halarci gangamin sun ɓoye fuskokinsu a bayan tutoci da shingaye da suke daura da fuskokinsu. Sun yi kuma sun ƙi magana da 'yan jarida. A halin da ake ciki kuma lauyan shugaban Amurka Donald Trump Ruth Giuliani ya faɗa jiya Lahadi cewa gungun dauyoyin da suke kare shugaban ƙasa ba za su kyale mai bincike na musamman kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka ya yi wa Mr. Trump tambayoyi akan dalilan da suka sa ya kori tsohon daraktan hukumar FBI James Comey ba. Giuliani ya ce tambayar gadan zare ne mai binciken yake shiryawa shi Mr. Trump ɗin. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashe biyar da ke iyaka da tekun Caspian da suka hada da Russia da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin tekun. Wannan yarjejeniyar da shugabannin ƙasashe biyar din suka rattabawa hannu jiya Lahadi a birnin Aktau na Kazakhstan ta faru ne bayan an yi fiye da shekaru 20 ana yin shawarwari akan yadda za a raba albarkatun tekun. Yarjejeniyar ta tanadi ƙa'idodin iyakar kowace ƙasa a tekun da ya hada da inda za su yi kamun kifi. To, amma yarjejeniyar ta kasa tunkarar yadda ƙasashen za su yi iko da albarkatun gas da mai da ke tekun. Kamfanin dillancin labarun Interfax ya ce shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan gaba za a magance wannan batu a sauran yarjejeniyoyin da ƙasashen za su kulla. Kafin ƙasar tarayyar Soviet ta rushe, ana ɗaukar tekun a zaman mallakin Rasha da Iran ne. Wata fashewar da ta auku da sanyin safiyar jiya Lahadi a wani gini da wani dillalin makamai yake amfani da shi ta halaka akalla mutane 42 ciki har da yara 12 a lardin Idlib da ke hannun 'yan tawaye a ƙasar Siriya. Ƙungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta da cibiyar ta ke ƙasar Burtaniya ta ce fashewar ta auku ne a birnin Samada kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. Ƙungiyar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu a saboda yaƙi a lardin Homs da ke tsakiyar ƙasar su ne suke zaune a cikin gini. Ta ce wajen adana makamai a cikin ginin ne ya yi bindiga al'amarin da ya sa ginin rushewa. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Siriya ta tura ƙarin sojoji zuwa yankin. Gabanin farmakin da take shirin kaiwa a kan lardin Idlib babban tungar 'yan tawaye ta ƙarshe a ƙasar ta Siriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a birnin Maiduguri inda sojoji suka yi zanga-zanga har da harbe-harbe a iska. Abinda ya firgita mutanen gari har suka yi ta guje-guje. Haruna Dauda, gare ka.
A jerin marasai da mutanen karfe 6 ne dai aka dinga jin karin harbe-harbe a filin sokan jirgin sama da ke garin Maiduguri, wanda daga bisani aka ce jami'an soja da ke filin sokan jirgin saman ne suka dinga bore na nuna kin amincewansu da kokarin musanya musu wuri daga garin Maiduguri zuwa garin Marti. Wannan harbe-harbe dai ya firgita mazauna wannan anguwa, musamman ma manyata aikin haji da yanzu hakan ake tantance su kuma ana shirin kwace su zuwa ƙasa mai tsarki. Sai dai babu wani rahoto na rasin rai da aka yi sakamakon wannan harbe-harbe. Rahotanni dai na nuna cewa an kwashe fiye da awanni 2 ana jin karin waɗannan harbe-harben bindigogi da aka ce waɗannan jami'an sojan ne ke yi da ake yunkurin kwashe su daga filin sokan jirgin saman. Da mafi yawansu suka ce sun kwashe fiye da shekaru uku a filin daga, kuma yanzu hakan ana yunkurin sake tura su gaba ne ba tare da mai da su inda suka fito ba, wanda hakan ya haifar da wannan tirjiya daga wajen waɗannan jami'an sojan. Gama dai abin da ɗaya daga cikin jami'an sojan ya shirya mun tauye tarho
kaɗan shekaran da suke yanzu a Maiduguri tun a cikin Februari ta za a tafi muka zo ranka ne kuma a kuma musu ina da aka zo da yau a kan su da zai wuce shekara uku yanzu kawai da yin wannan sai ga wani mejo da wani laftanar kwanan ya zo duka shigo wai mu tattara kayan mu jibi za mu koma Marti sun za su su nuna a nan watan. Aka ce a'a shekara hudu ne shekara hudu kuma kusan ki tura mu gaban mu mu sake wani sabon zama yan kaje muka je Marti nan za su fara kirga mana kuma daga wannan sai mu fata kullaje fa aka dinga harbe-harben dama har ma'aikatan nan dukkan tsorata sun fara gudu.
Sai dai babu wani bayani daga bangaren jami'an sojan musamman ma na operation lafiya Dole game da wannan bore da waɗannan sojojin suka yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafaro ku.
To Allah shi kyauta kuma gaida Haruna daga Maiduguri kuma bari mu kada Kaduna inda yawan cuwacuwa wajen sayar da tikiti ke haddasa rigingimu a tashar jirgin ƙasa ta rigasa ta yadda talaka ke kasa amfana kamar yadda gwamnati ta so. Isa Lawan Ikara gare ka.
Wasu daga cikin mabukata tikitin shiga jirgin ƙasa don zuwa garin Abuja kenan lokacin da suke harguwa akan layi da nufin ganin sun sai tikitin tun ma kafin jirgin da zai tafi Abuja ya iso. Turka-turkar tura juna da nufin samun tikitin zuwa babban birnin tarayya Abuja a jirgin ƙasa dai na tasowa ne saboda irin wahalar da tikitin zuwa Abuja ke yi ta yadda wasu kan kwashe sa'o'i 2 zuwa 3 ba tare da sun samu tikitin ba. Duk ko da yake wasu kan zo duk da lokacin da jirgi zai tafi kuma su samu wannan tikiti da za su wuce Abuja. Rahotanni dai sun ce a makon jiya tikitin zuwa Abuja a jirgin ƙasa sai da ya ninka kuɗin shi zuwa kusan 3, wato a maimakon naira 1,300 sai da aka saye shi har sama da naira 4,000 domin a wuce Abuja. Sai dai kuma a wannan makon binciken muryar Amurka ya tabbatar da didake dai an sai da tikitin sama da farashin shi dake a rubuce wato na naira 1,300 a jirgin rana. Farashin tikitin bai ma koda ninka ba saboda wasu da aka turo daga birnin Ikko da suka saka ido akan yadda ake hada-hada na tikiti a wannan filin jirgin ƙasa dake rigasa a garin Kaduna. Wasu matafiya dai sun fito tun misalin karfe 10:30 zuwa 11 maimakon karfe 2 da jirgin zai tashi, amma har zuwa lokacin da jirgin ya tashi wasu su ba samu tikitin ba saboda ba a fara sayarwa ba sai misalin karfe 10:12, kuma kimanin bayan minti 30 da fara sayar da tikitin aka ce ya kare. Kodayake dai ina tsaye an dinga sayar da tikitin ta karkashin kasa har zuwa minti 5 kafin jirgin ya tashi. Daya daga cikin waɗanda suka dinga hankoran samun wannan tikiti don shiga jirgin karfe 2 bai samu ba ya mana ƙarin haske.
A dade ba a samu tiket ba sabon abu bane. Za ka ga tiket din da ake sai da shi 1,300 misali, sai ka ga an nemi arasa sai ka ga wasu suna sai da shi a bayan fage har 2,000, 2,500 da dai sauransu. Wanda kuma wannan shike janyowa matsala ka zo ka iske cinkoso a filin jirgin.
Yanzu ga mutane da sama da kusan 200 waɗanda duk ba ku samu jirgin da ya tashi nan ba. To yanzu yana
ba ma na dai kudin ba na 1,300 in ma za mu same shi a 2,000 tunda tafiyan ta kama mu.
Ta yaya kuke ganin za a yi maganin wannan matsala?
To maganin wannan matsala a maida shi harkar digital online, yanda in ma kana daga gida ne zaka iya booking ka siya, in kuma ka zo nan akwai inda zaka je ka biya wanda duk da ka sa kuɗi zai ridin cewa ka sa ai ma printing din slip na ticket a baka.
Yunkurin jin ta bakin jami'an hukumar kula da jiragen ƙasan da ke rigasa ne ya ci tura. Kuma lokacin da na nemi jin ta bakin jagoran waɗanda suka zo daga Ikko ya ce ya zo ne ya gyara amma ba zai magana ba don sai ya samu izini daga birnin Ikko tukuna. Yunkurin jami'an da hukumar jiragen ƙasan ta turo daga Ikko na saisaita layi ne ma ya so ya ƙara tada hayaniya tsakanin masu jerin neman wannan tikiti. Wani wanda ya ce ba zai gaya min sunan shi ba a jami'an hukumar ya ce ba wasu ke jawo katin nan ke ƙarewa ba, illa manyan jami'an da ba su iya bin layi sai dai su yi waya don a tanada musu kafin su zo. Su kuma suka ribanya wa ma'aikatan da kan tanada musu wannan tikiti saboda sahale musu wahalar da ake wajen samun shi. Abin jira a gani kuma shine shin waɗanda hukumar kula da jiragen ƙasan ta turo daga Ikko za su iya kawo wannan gyara? Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma a gaida na Ikara daga Kaduna kuma bari mu cilla jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar wanzar da tsafta da zaman lafiya mai suna PCCN tare da taimakon hukumar raya kasashe ta kasar Amurka USAID ta shiga aikin tsaftace muhalli da bayar da shawarwarin zamantakewa a sassan Agadez. Wakiliyarmu a yankin wato wakiliyar matan yankin Azara Al-Husaini ta yi ƙarin bayani ga wakiliyarmu Tamar Abari.
kun ba ƙarin tsafta ba ma har da ƙarin fira da zamu unguwa unguwa saboda mu mata ba su kwanci hankali da yaran mu.
Muhammad Bilal mai unguwa ne na Funannan kuma bugu da ƙari wakili na Sultan na jihar Agadez shine matan suka wakilta suka mika masa kukan su aka kuma dace.
Lokacin da nake neman abin gadariya akai ana ce aka yi ina za ka samu shi. Allah ya taimake ni ƙwarar raina na tahi. Naje na gaya musu kukan talakawa mata. Allah da iko ne har Ubangiji Allah ya taimake ni muka ga gawarana. Mun yi godiya kuma Ubangiji Allah ya kara mu gafure je mun gode mai. Agada duka ɗaya ce Nijar. Ka kama mu mutum kishi gwamma ka koya mai kama shi.
Alfija Usman shine mai unguwa na unguwar Umaddan na Falla 2. Godiya yayi da aka zabi unguwar shi don a tsaftace ta.
Yo babban jin dadi na da aka tsaftace mai kuma yadda kuna kowa yake. Bancin sharewa a zantawa da mutane kai. Tsabta sai ta shiga a cikin kwalluwarka take shiga a cikin hannu take shiga a cikin gida.
Hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata ta jihar Agadez ta gamsu da wannan tsari na proje PCCN a ta bakin wakiliyar hukumar Madam Imeran Barira.
A sunan ma'aikatanmu mai kula da bunƙasar iya mata da kare haƙƙin yara muna matuƙar godiya ga magabatanmu na jiha ga PCCN gaba ɗaya garin Agadez ta zama tsabtacciya inda yaran mu za su yi rayuwa su yi walwala cikin kwanciyar hankali cikin lahiya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Gaida Tamar, yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe guda Sarfilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. A yau zamu leka jihar Gombe domin duba wata kaddama da ake kan wani fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa dake unguwar Bahar Kwatas dake Gombe. Waɗanda suka sayar da filin dai sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo cewa shi ne ya karbi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma bayawa wani mutum mai suna Haruna Umar. Inda shi kuma Haruna Umar din ya sayarwa wani mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Dari da ke zama maji dadin waja. Batun da ya kai ga kotu inda har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai. Shi da Alhaji Adamu Muhammad ya musunta cewa gwamnan jihar Gombe ya karbi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi. Har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taba zama da gwamna yayi wata magana akan wannan fili ba. Yau za mu bayawa Alhaji Adamu Muhammad damar bayyana abin da ya faru. Suna na Sarfil Hashim.
Kai wata matsala da ta same ni labai domin wasu mutane irin su Alburga sun hada kai da Haruna Umar da Idris Kaltume suka hada kai suka sayar min da suka sayar da wani fili na a wani mutum mai suna Natal Dari maji da hadin waja wanda wannan sayarwa mun bididdiginta
kafin mu yi nisa.
Na'am.
Waɗannan mutane dun mai matsayin su ne?
Eh to shi dai Alburga tsohon ma'aikacin lon ne, Idris Kaltume ma'aikacin lon ne, Haruna Umar ma'aikacin lon ne, su suka murda suka sayarwa Natal Dari maji da hadin waja fili na. Da suka sayar masa ina zaune a gida haka baka cimni wani ka sai da filin ka ne ce a ya aka mun ga ana gini a filin ka ana gini ce naje naga ana gini a ranan na kai kotun alkali Sani ta fantami na sa alkali Sani kotun su dakatar da wannan gini muka ci gaba da hira a gaban sa
kafin mu yi nisa ma a wannan hira bari mu ji shin filin nakan na a ina yake kuma mai girman wannan filin ya kuma kai ka mallake shi.
Yawwa filin nan na saye shi a hannun Yariman Gwana hakimin Taura shi ne ya sayar man da wannan fili mai kafa 200 tsayi fadi 180. Na sai wannan fili da shekara 9 muka fara hira suka zo suka mace sun mallaki fili wai gwamnan jihar Gombe mai adalci suka ƙarya da shi suka ce ya karbi fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar. Haruna Umar ya sayarwa na taddar maji dadin waje wanda wannan abu ba gaskiya bane.
Wannan fili yana daidai ina ne?
Filin nan yana yamma da Buhari Kwata dab da bakin kwari shine ƙarshen yamma kofarsa tana kallon kudu.
Wato dai wannan anguwa ta masu hannu da shuni ta cikin garin Gombe kenan.
Kware da gaske anan filin yake. Wanda tun ma ba sa hannu da hannu ba su damu da Gumba. Dan babu gida ba gini ba
komai. Amma nan ne ake kira GRA inda Turawa suka zauna.
Kware da gaske GRA ne. To da guri ya dadi suka zo suka sayarwa majidadin waje da fili. Na kai kara muna buga shari'a shekara uku da majidadi.
Wato yanzu bari mu je daga nan da ka ji an ga mutane ana gini a filinka ka kai kara sai aka fara shari'a ya aka kare.
Kotu ta dakatar ana shari'a muna shari'a har shekara uku a gaban wani alkali wanda yake can daura da Maiduguri hotel hotel dinsa sunan adiran din su mana ta hay kotatin shine kotunsa yaya Ambakar saboda nuna cewa sun kama wata kafa suna ganin suna da gaskiya suka je suka hada da Cibjoji daga obiyin Cibjoji ake turo lauyoyi wai suna wakiltar mai girma dan kwamba mai adalci wanda ka sai da adalci shi bai san ana wannan abu ba amma sai a tura cewa wannan lauyoyin gwamna ne suna wakiltar gwamna wai gwamna ya karbi hannu a fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar Haruna Amman ya sayarwa Natal Dari majidadin waja to muna wannan shari'a da suran haka ni kuma na san gwamna ba zai aikata wannan ba amma ana dodorudo da shi akan gwamna ne yake shari'a da ni dinnan da kake gani wai gwamna ne yake shari'a da ni wanda ni na san gwamna tsakanin da shi sai dai alheri sai dai addu'a alheri
wato suna nufin gwamna ne yake son
wai gwamna ne yake shari'a da ni a yanzu maganar da ake yi da gwamna muke shari'a za a zo da lauyoyi daga ofishin Cibjoji da kansa yake turo lauyoyi zo su tsaya wai a madadin gwamna suna shari'a da Alhaji Adamu Muhammad akan fili na wa gwamna ne ya bayar ni kuma na ce nawa ne gwamna ya karba a hannuna ya baiwa Haruna Umar Haruna Umar ya sarwa Natal Dari waje dadin waja saboda haka suke turo lauyoyi suke tsayawa gwamnati akan wai tarin ka da gwamnati wanda an san gwamna bai san wannan ba
mu dawo ci gaba da wannan shari'a da yadda take kana ci gaba da ba mu labari yadda aka yi tafka wannan shari'a a kotu a tsawon shekara uku
kware da gaske muna kotun Suleiman Yaya muna shari'a na har tsawon shekara uku ina da lauya Sunday din nan wani abu mamaki wanda aka siro filin na kawunsa ne amma Sunday ya tsaya mu tsakani da Allah muna buga dan ko yanzu mutum yace zai dauki Sunday akan ya tsaya masa yaran ce ya dauke domin yana da alaji yace Alhaji Adamu nace na'am yace karka ji an ce wannan mutumin da kake kara kawuna ne ai ba shi ya dauke ni aiki ba kai ka dauke ni saboda haka zan maka aiki tsakanina da Allah
kana ci gaba da ba mu labari na me lauyan nan kace ya fada maka
wato lauyan nan sai ce Alhaji Adamu nace na'am yace kada muna cikin shari'an nan wani zo ya ce maka kana shari'a da kawuna zan zalunce ka saboda haka kai ka tsaya tsakaninka da Allah kawai akan ni amana ka bani kuma shi kawuna bai neme ni ba kai ka neme ni saboda haka ni zan maka aiki ne tsakanina da Allah kada wani zo ya ce da kawuna kake shari'a hankalin kai tashi nace to babu laifi ana nan tafiya sai ya ce min yaje ya samu kawunsa sun tattauna da shi akan zai hada mu da shi in roke ni alfarma isai filina zan daure in sayar masa nace ito ka san ni ina da yan uwa ne ma amma duka dai ba zai gagara ba a matsayin na dauke ka aiki ka nemi alfarma gona ba zan gagare ma ba in yi bukaci fili in akwai halin sayar masa zan yi sayar masa in ko babu hali shikenan mu je mu ci gaba da shari'a Allah zai goye ba mai gaskiya saboda haka muna nan muna ci gaba da shari'a karb sai lauya barista son da sai ya ce min Alhaji Adamu yace ce na gano wani abu da ban gano ba a wannan shari'a yace menene barista yace filin nan naka da muke shari'a takaddun da suka ce gwamna ya ba su hannu da hannu akan sun mallaci guri to sun sai da gurin da shekara biyu tukunna wannan daddin takaddin yazo kaga wannan abu ba gaskiya bane ya za a ce ka sayar da abu kuma ga ka sayar da shi ba rawar can kuma wata takaddun mallakar ka bane suka nuna kaga akwai wani abu akwai wata kwana wacce ba a gane ta ba shikenan nace tabarza ba damuwa yace amma a madadin wannan zan hada ka da shi kawuna ku daidaita domin roke ka in akwai hali ka janye wannan yara'a shi kawuna kuma ku je ku daidaita akan magana fili in yana da bukatun fili amma ni wannan abu da na gano na san akwai wani abu wanda ya faru kafin wannan sai na ce kana ganin haka zai yiwu ba matsala ya ce a ba wani matsala ai aiki ka dauke ne kuma in na gano inda zai zama mafita tsakani na da kai to in na baka shawara wataƙilla in ka bi wataƙilla shi zai mana alkhairi gaba da nake to ba damuwa sai ce yi buga masa waya kawo ce a madadin maganar shi har'a da kuke da Alhaji Adamu ni ina ganin mu haɗu da ni da kai da shi ku yi satala a wannan shari'a Alhaji Adamu ya janye wannan ƙara zan roƙe shi in ya janye wannan ƙara kai kuma ka sai filinsa ka biya shi in ma akwai wani abu da ya ɗauki na shari'a ka rage masa ya roƙe ni akan haka ya nace to ba damuwa ai ni a matsayina na musulmi in kai min haka to ina ganin mafita dai ake nema to a ƙarshe dai da ya shawarce ya ce sai ya shawara da ya shawara da ƙarfi ya ce ya ci mu gaba da shari'a to duk ƙarfinsa da ga dara yanzu ya kara kusan biyar muke yayi yunkurin ya je sai da filin ma a kotu tace masa a Alhaji Adamu mun san yayin kiran sannan afir kuma ya dauka kara kuma za a ci gaba kuma ni yanda in dogara da Allah haka nake ganin dan kwamba ba zai karbi fili a hannuna ya bai wani ya sayar musu ba ni na tabbatar da wannan dan kwamba ba zai karbi fili a hannuna ya sayar musu ba
dan Allah kai mako mai zuwa zamu kawo muku sauran tattaunawar da wannan fili da Alhaji Adamu Muhammad yanzu a madadin Nasiru Adam Ali Kaya ni Sirfil Hashim Gumar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya
To yanzu kuma ga Jummai Ali da labaran duniya a manfa'a takeice.
Jiya Lahadi yan kasar Mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin daƙile duk wata tarzoma. Yan kasar na Mali sun yi zaben ne tsakanin ko su sake mai da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan wani wa'adin shekaru biyar. Ko kuma su mai gurbin sada Sumaila Sise. Ana ci gaba da kida ƙuri'un a wasu rumfunan zaɓe 23,000 bayan da aka kammala zaben da misalin ƙarfe 7 na maraice. A zagaye na farko na zaben da aka yi shugaba Keita ɗan shekara 73 ya samu kashi 42 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada tsakanin 'yan takara 24. Idan aka kwatanta da kashi 18 daga cikin 100 na ƙuri'un da Sise ɗan shekara 68 ya samu wanda shugaba Keita ya doke a zaben da aka yi a shekara ta 2013. Zagaye na farko na zaben ya fuskanci hare-haren da aka ɗora laifinsu a kan 'yan bindiga masu iƙirarin jihadi ciki har da waɗanda aka danganta da ƙungiyar Al-Qaida da kuma ISIS. Da kuma tarzoma ƙabilanci da ta tilasta aka rufe ɗaruruwan rumfunan zaɓe. To amma kuma duk da matakan tsaron da aka ɗauka an kashe wani jami'in zaɓe a yankin Timbuktu da ke arewacin ƙasar. Aka kuma ƙona wani rumfan zaɓe kamar yadda wata ƙungiyar nazarin zaɓe mai suna Citizen Observation Pool of Mali wadda take da masu lura fiye da 2000 ta bayyana. Haka kuma kungiyar ta ba da rahoton aukuwar wasu al'amura a jiya Lahadin. Masu zanga-zangan kin jinin nuna bambanci sun fi masu zanga-zangan ganin ƙasar Turawa zalla da suka yi gangami daura da fadar shugaban Amurka ta White House jiya Lahadi a yayin da 'yan sanda suka raba tsakaninsu.
Tumar saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali da takarantun labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Greg Pons ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.